sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com da dalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma Ghana. Wasu sauraro barkamu da rawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan bukatar da ma'aikata fiye da 300 da aka kora daga aiki a karamar hukumar Kiyana jihar Nasarawa na a dawo da su aiki bisa umarnin kotu. A jamhuriyar Nijar, yan jarida masu kula da ruwa da tsafta sun yi rangadin wayar da kan mata su gane yin al'ada a wata ba ta waya ba ne. Muna da shirin ciwon ƴamace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Samaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A yayin da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archang Touadera a wa'adinsa da biyu, ita kuwa makwabciyar kasar Kamaru ta kyauta zaton samun kwanciyar hankali a yankin. Hukumomin Kamaru sun ce mutane da suka rasa matsugunansu da suke zaune a kan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida. Sai dai a wani jawabi da yammacin ranar Litinin, Prime Minister Kamaru Joseph Guillaume Ngoite ya ce barazana daga 'yan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na hargitsa sha'adin tsaro da kuma ciniki. Prime Minister na Kamaru ya ce tashin hankali a Afirka ta Tsakiya ya dakatar da ayyukan ci gaba da kuma duk wani yunkuri da ake yi na kawo zaman lafiya a Kamaru. Ngute ya gana da shugaba Faustin Archang Touadera da yammacin ranar Litinin kafin rantsar da shi a wa'adinsa da biyu a ranar Talata, inda ya mika masa sakon shugaba Paul Biya wanda ya aike shi cewa yana sa ran wa'adin Touadera da biyu zai kawo zaman lafiya a ƙasarsa har ma kuma ya tasiri a ƙasar Kamaru. A jiya Talata, Amurka da wasu kasashe 13 sun fitar da wata sanarwar bai daya suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa COVID-19. Sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na ƙasa da ƙasa akan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamaimmen bayanai akan samfurorin nazarin. Da safiyar jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta fitar da rahoto tana mai cewa yayin da rahoton ya gudanar da bincike sosai akan bayanan da aka tattara, ba mu iya gano mafarin kwayar cutar ba. Rukunin masu binciken sun ce sun sha wahala matuƙa wurin samun gundarin bayanai da kuma wasu matsaloli da suka fuskanta a lokacin da suka je garin Wuhan na China a farkon wannan shekara. Masu binciken sun kuma ce an tilasta musu su jira tsawon kwanaki kafin a ƙarshe gwamnatin China ta ba su izinin shiga Wuhan. Kasashen da suka sanya hannu akan sanarwar tare da Amurka sun hada ne da gwamnatocin Australia, Burtaniya, Canada, Jamhuriyar Czech, Denmark, Estonia, Isra'ila, Japan, Latvia, Lithuania, Norway, Jamhuriyar Korea da kuma Slovenia. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Talata cewa akwai buƙatar ƙara bincike na neman bayanai domin tabbatar da cutar ta shiga jikin ɗan adam ne daga abinci ko kuma dabbobi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da umarnin kwashe ƙananan ma'aikatan diplomasiyyar ta daga Myanmar a cewar wata sanarwa a jiya Talata a daidai lokaci da ake murƙushe masu zanga-zanga inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka juyin mulki. Taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sako shugabar farar hula Aung San Suu na haduwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwarai. Ma'aikatar sojin kasar ta Bama sun tsare jami'an zababbiyar gwamnatin da ta hambarar da ita. Ana sa ran samun ci gaban zanga-zanga da kinjinin mulkin sojin, inji wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen Amurka mai amfani da tsohuwar sunan Myanmar Bama. Mace-macen fararen hula daga ayyukan sojin yanzu ya haura 520, lamarin da ya sa manyan kasashen duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da ayyukan sojin na juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Take haƙƙin bil'adama ya yawaita a faɗin duniya a shekarar 2020 a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Talata a wani rahoto da take fitarwa a duk shekara kan yadda gwamnatoci ke barazana ga mutanensu. Batutuwan take haƙƙin bil'adama na ci gaba da yin muni, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana faɗa wa manema labarai da yake tsokaci akan rahoton. Blinken ya kuma ce annobar coronavirus ta yi sanadiyar nau'ukan matsaloli na musamman a faɗin duniya baki ɗaya, inda wasu gwamnatoci ke amfani da matsalar cutar suna cin zarafin jama'arsu kana suna aiwatar da mulkin kama karya. A ƙarshe, talbijin gwamnatin Iran a jiya Talata ta ambato kalaman wani jami'in gwamnati da bata bayyana sunansa ba, yana cewa Iran ba za ta daina sarrafa kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta ba, yayin da Washington ke neman hanyar tattaunawa nukiliya. Gwamnatin Biden tana neman hanyar shiga tattaunawa da Iran, inda ɓangarorin biyu za su sake kobawa a kan yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Yarjejeniyar ta jenye takunkuban tattalin arziki a kan Tehran, inda ita kuma za ta jingidar da shirinta na nukiliya, kana yarjejeniyar kuma ta kuntata mata kira makaman nukiliya, wani matakin da Tehran ɗin take amincewa da shi. Jami'in ya faɗa wa talbijin Press TV cewa Iran za ta dakatar da kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta, inda Amurka ta jenye dukkan takunkumanta a kan Iran da farko, inji talbijin ta kasar a labaranta da ta kafe a shafin yanar gizo.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Fiye da ma'aikatan karamar hukumar Kiana jihar Nasarawa 300 da aka kora daga aiki suka buƙaci a dawo da su bakin aikin bisa umarnin kotun sauraron korafin ma'aikata. Ga rahoton Zainab Babaji.
Wasu ma'aikata da karamar hukumar Kiana a jihar Nasarawa ta kora daga aiki shekaru 10 da suka gabata sun buƙaci gwamnati ta bi umarnin kotu ta maida su aiki ta kuma biya su haƙoƙinsu. Ma'aikatan su kimanin 300 sun shigar da ƙara ne a kotun ma'aikata da ke makurdi jihar Benue bayan zargin da suka yi na cewa gwamnatin karamar hukumar ta Kiana a jihar Nasarawa ta kore su daga aiki ba tare da basu wata hujja ba. Bayan shekaru kusan 8 ana shari'a, kotu ta yanke cewa gwamnati ta maida su aiki ta kuma biya su dukkan haƙoƙinsu, amma maimakon hakan gwamnatin ta ɗaukaka ƙara inda ta ce tun farko ba a bi ƙa'ida wajen ɗaukar su aiki ba. Na tattauna da wasu daga cikin korarrun ma'aikatan don jin ƙorafinsu.
Sunana Musa Omako daga Kiana local government. Abin da kotu ta faɗa ta ce a maida wayannan mutane a aiki a kuma biya su haƙinsu. Su gwamnati su zo mu zauna tattance waye na da rai, waye samu aiki, shikenan. Don a biya su wanda su samu aiki na biya su haƙinsu, wanda suka mutu a ba iyalin su haƙinsu, wanda muke raye kuma sai mu ci gaba da aikin mu, shikenan.
Wala Abdullahi Osheka Urumi. Ba mu da wani takardar cewa haka lamu aiki. Idan a kore mutane aiki ya kamata a ba da takardar sallama. Kuma Allah ya sa mu yi nasara. Mu kawai a ba mu abu da mu aiki a biya mu haƙin mu. Siyasa ne kawai.
Me kake nufi da siyasa?
Wato mulkin da aka dauki a gwamnatin da suka ba mu aiki ba wannan mulkin ne suka kai mu. Guru ba lokacin muna PDP ne kuma APC ta zaga dinki mulki sai suka zo koyi suka yi wannan
kuma na solution din akwai sun kawo muna da aiki kai har mun kai wata na biyar ba ba mu ko ne ne mun yanki kafa abinda na gani ya kamata ya mana za a duba mu to idan karama shekara mu 10 kenan ba mu aiki ba mu komai
da yake mai da martani. Shugaban karamar hukumar Kiana Alhaji Adamu Giza yace duk da shike ya dare karagar mulki ya tarar da wannan takaddama, sai dai bayan nazari kan batun sun fahimci cewa gwamnatin wancan lokaci bata bi ka'ida wajen daukan ma'aikatan aiki ba, dan haka suka daukaka ƙara.
Yanda aka dauke su aiki ne ba akan ka'ida ba, shi yasa aka sauke su aiki a 2012. Ni da a ce akwai hali kudi Nasarawa State, ni da zan shaurace gwamnati ta sake dawo da su aiki don zai taimaka musu kwarai. To amma yanzu tun da aka zo 2012 har yanzu ba da shi mutum a aiki ba a local government. Na za mu samu kuɗi da ce za a biya wayannan wanda muke tafiya yanzu wanda suna aiki mara yanzu albashin su gashi nan ana biya ana rage ana biya ana rage. To yanzu kamar da nake miki magana yanzu ana appeal court akan wannan magana.
Shugaban karamar hukumar Kiana kenan a jihar Nasarawa Alhaji Adamu Giza kan takaddama tsakanin gwamnati da wasu ma'aikata da aka kora daga aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar 'yan jarida da ke kamfen ɗin ruwa da tsafta ta yi rangadi don wayar da kan mata fahimtar cewa jinin al'ada ba ta waya bace a gare su, don haka kar su bari wasu su samu damar cin zarafinsu akan wannan lamari na halittar mata. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abadi.
Usman Dambaji shine jagoran kungiyar ta ƴan jarida mai fafutuka kan ruwa da tsafta. Ya faɗi makasudin rangadin nasu.
Makasudin zuwa mu da magaran muna cikin wata waga da ƴan jarida kuma tare da haɗin gwiwa minista na ruwa da tsafta wanda muka samu tallahin wani program da ake cewa Spotlight wanda yake samu da kudaden kungiyar tarayyar Turai kuma da kungiyar Majalisar Dinkin Duniya. Dan mun wayar da kan mutane mata da maza sama haraka abin da ke ce ma haila ko al'ada da mace ke gani a duk ƙarshen wata.
Rashin tattaunawa tsakanin uwa da ƴa kan lamarin haila na haifar da illoli a fannoni daban-daban.
Kisan a cikin duniya yau kusan mace miliyan 800 ne a ranar dana take ganin haila take ganin al'ada ta masu shekaru 15 zuwa 45. To wannan haila ya zama to a ƙarshen mu ya zama abu ne kamar kayan kunya ba a gari ba a zance uwa ba ta maɗe ta zance uba bai maɗe shi zance. To sai zamanto wannan rashin zancen nan yana kawo tarbarewar lafiyar mata cikin zamantakewa sanar da kullum. Yake ganin wani bi tunda ba san bin da ake a kare a sa ko kuma wasu abubuwan da ya kamata a kare ko ni cotton ko ni zanin da za a sa a ciki sai shiga ko mata kan za doka yake ga mai yawa ana sa abubuwan da ba su dace ba kuma yana jimin mace yana kai ta hadarin rashin aihuwa. To shine muka ce muka samu tallahi nan da mu zo mu wayi ma mata kai su san a hudda kumiya cikin wani abu kayan kumiya bane su gane wani irin matakai kamata su doka idan wannan abu ya zo musu kuma idan suka kare al'adal wani irin shara ya kamata a zubda yaya kamata a zuna sharar ka a samu tutuka a yaba tuta cikin kasa.
Mafi yawan mata na fuskantar musgunawa daga mazaje ko abokan karatu ko abokan aiki yayin al'ada abinda ke saka matan cikin tasku.
Lura cewa mazaje da yawa ba su taimaka ma ɗiyansu ba su taimaka ma matansu saman tarbiyya wannan ta hailan ko kuma musamman ma sama a kawo musu wani kuɗaɗe ko tallahi a lokacin suke wannan aiki. Ita ka diba an iya gare ka kai namiji ya bi mata da maza yanda zaka ɗauki kuɗi ka ba namijin haka zaka ba iya ka mace ka mance da cewa tana iya buƙatar kuɗi sai wani tarukka da sai mayuka da sai duka wani cotton ko wani zani zata a lokacin da haila ya zo shi kin ganin ba a kyauta musu ba ba musu ba adalci. To shine muke waye ma mazan kai kowa ya gane an alakwal ne an yarinya ta yi katari zanin ta yi ɓaci an fara zaginta karuwa ta balla kulhal abada. To shine muke so ƴan lakwal su ma su gane wannan abu ko yana tasa cikin wannan halin su gane ke abu ne wanda ke zauwa natural ne.
Kungiyar ta yi kira ga masu hannu da shuni da ma gwamnati na ta taimaka ma matan yadda za su walala a yayin da suke haila.
To kuma ne muna ganin gwamnati da wasan da shuni muna ce musu ya kamata a ma mata toilet gurbar na majiwa nasu na musamman saboda su gyara wannan harkokin nasu. Idan kika ɗauka mata an suna cikin wannan haila ba su zuwa kasuwa tunda a kasuwa ba banɗaki na kirki ba su zuwa gurin aiki ba banɗaki na kirki ba su zuwa lakwa yanzu a man Niger kashi 50 sama 100 da mata ne idan duk kullun sahiya miliyoyin mata su tsaya a gida kenan babu cigaba a cikin duniya kenan ya kamata a yi adalci don su samu su taimaka ma cigaban ƙasa.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba.
Sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon ƴamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon ƴamace kamar yadda muka alkawarta a makon jiya za mu dora akan tattaunawar da muka faro a game da mahimmancin ilimin ƴamace da Dr. Meru Ahmad Amshi, Kwamishiniyar Albarkatun Gona da Ma'adanan Ƙasa da Hajiya Asma'u Abewala wacce ta fara tattaunawa akan makasudin kafa kungiyarta na Azawaji Women and Children Center. Za mu tashi akan bayanan Dr. Meru Ahmad Amshi a game da tushen kafa kungiyar mata a ma'aikatar da take aiki a wancan lokacin. A yi sauraro lafiya.
Ai lokacin a Borno ne, lokacin Borno State a 1983. Mu uku ne mata a lokacin Borno, da ni da Esther da Sarah su suna da HND, ni ina da degree. Daga baya su Hajiya Halima Joda suka yi graduating as agricultural assistant. A wannan lokacin matsaloli da muka yi ta samu sai muka ce to bari mu yi kungiya, sai muka yi Association of Women in Agriculture.
Najeriya ta ga a ta sace mutane ya koma sace ɗalibai zai sa masu sace mutane su karkata hankalin su kan sace ɗalibai mata musamman.
In kika duba ce gani da farko aka zo aka kawo wani press ko aka kawo wani suna Boko Haram daga na ya fito. Boko dai ana yin magana karatun Boko ba karatun modern education ɗin. Amma ai muna da karatun Muhammadiyya ko ya kenan. Na biyu ina da aka ce haram ne tun ana karatun tun lokacin da ana colonial period up to time up to this time a ce an kawo wani matsalan batun Boko Haram ba sai yanzu. To an ga ana so a ci karfin magana Boko Haram a nan arewa shine za aka juya aka mai da shekin nabi. Dai da nan shi kenan. So kuma an kashi ba wai kadai ma a kawo magana tashin hankali ko a kawo irin yamutsi a cikin arewa ba. A'a an kashi har ƙarshen shi dai ilimin nan dai ko da ma muke neman shi yanzu a ga ce an hana shi.
Ana kallon aikin noma kamar miji.
To a je kauye mana a ga mata nawa ne suke tafiya da a wasu wurare ma mazan sai ki gansu inda suke suna nan a gindin bishiyoyi ba abin da suke yi. Don haka aikin noma aiki ne na al'umma baki daya. Abinda muke nema shine tunda mata suna yi sun iya kuma ana amfana a dube su da idon rahama. Akwai implement na noma a yi yanda mace ma za ta iya handling.
Na kuke gani wannan al'amari zai shafi karatu
yara ba. Zai shafa karatu ka aka ce kuma ba za a yi shi ba. Ai kuma magana kare. Ana yin shi ma ya aka karsa mutuna an kuma an ce ba a yin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi ilimi ko daga nan har zuwa kasar Sin. To Sin musulmi ne ke wurin. So kin ga ko anama hadisi ba a ce a karatu haramun bane kowane ilimi wanda dai za a karu. To an zo an ce an hana ilimin nan an bar yara. Shin an ce a kuriya makarantun ne na za a je a karatu a gida yanzu in kika tambaye mutane especially waye da yawa wannan annoban da ta shigo na COVID-19 aka kuma aka mai da makaranta online ai government schools could not afford it saboda population din yara sun yi yawa
kin ga a kasashen da su ci gaba da ciyar wannan COVID din an ci gaba da karatu da yanar gizo da rabawa yara abubuwan karatu da dai sauransu
muna gani a
za mu iya yin haka a nan kasan
ba za mu iya ba
nisa
saboda ni saboda ko babu ko bar ta kalla magana batun bi online in karatu ko karatun da amma physical karatun ya aka rasa da shi zaki je ki iska yara suna karatu on the floor babu abin hawa ai karatu to inda akwai inconveniences for this ga mu inda za a ce za a karatu har da aka magana hukan how many people can afford mutane za su afford din
to amma haje ita mace tana gargashin namiji kuma shi namiji zai bata ci ya bata sha ya bata muhalli duk abin da take bukata
a wannan inda mazan za su bi wannan doka ba matan da za ta je ta yi noma har a ce ta je sun hadu da abokan zama da yaya an yi noman gonan miji a dawo da yamma ke ma ki je ki naki wai yammaci ai ba za a yi haka ba ai sai ki zauna inda yaddan shi ya amince ke ma sai ki je ki noman ki tunda duka sana'a ne ko ba haka ba inda yaddan shi sai ki je ki noman ki bayan kin yi noma in kin ga dama ki bayar a gida fallahi alhamdu ba ki ga dama ba ya kawo yayi komai amma labarin ba haka bane
ina muku da gyara aka irin yana
da ai gyaran nan yana da yawa gyaran nan abun ne wanda ya zamata ya kamata a ce gwamnati ba ta kai za ta yi shi ba yanzu yanda muke da yawa a Najeriya nan especially na arewa maganar batun education ilimi kam gwamnati kamata a ce ta sassauto daga yin komi da kanta wannan da mutane akwai su NGOs standard ones akwai philanthropists mutane da za su iya taimakawa ta gwamnatin kanta sannan akwai ana samun taimako daga kasashen waje duk ina da kuɗin suke tafi ake da su amma in aka so ne aka ce a sa su akan tebur a zauna a duba a gani akwai hanyoyi da yawa da za a iya fitowa wanda za a taimaka za a tallafa akan maganar batun karatu
idan muke la'akari da abubuwan da ke faruwa a duniya za a mata suna kan gaba ta yaya mu ma za mu shiga sahun irin wayannan kasashe na duniya ta yadda mata za su yi gudu ba da gudunmawa
kin ga wannan al'amari da kasuwanci da kowane irin ayyuka akwai matan mu namu amma babban matsalan mu al'adunmu wanda ba addini bane ke mace ne ba za ki kaza ke mace ne to babban abin da za a yi a ci gaba da fadakarwa cewa a addinance ba haramu ba kuma ga yanda mace za ta yi ɗaya kenan na biyu iyayenmu iyayen ƙasa sarakuna su ma su sa baki a yi ta fadakarwa su malaman inda mace za ta iya yi ta je ta yi ko ma wani irin aiki ne in addini bai hana ba in ba haka aka yi ba, to fa za mu yi ta samun matsaloli. Sai ki ga gida da an haifi mata za su kai misali biyar, maza biyu, to mazan ne yan gata, an kai su makaranta, an yi me kai kana nan kana cikin gida, baki kai wani abin nan ba, sai a dauko miji baki ma san shi ba, balle a ce kina so bakiya so kaman auren dole, daga baya a zo a yi ta samun matsaloli. Sai ki ga yarinya karama ta zo ta yi ciki ta haihu, an zo an samu matsalan VVF wannan yoyon fitsari, in ana taba ta ce ita shikenan ba ta son aure nan gaba koda an yi wannan gyara, kuma ba ilimin. To sai ki ga cewa wasu ma ba su da interest don ba su san mahimmancin ilimi ba. To don haka iyayen ƙasa wajibi ne sarakunanmu, shugabanninmu da 'yan siyasa da malamai a fito a ci gaba da faɗakarwa, ƙara wayar da mutane kai na mahimmancin mace ta fito ta yi aiki da za ta iya, wanda ya dace da ita bisa ga tsarin addininmu.
Wallahi abin da ya ratsa mu a zuciya sosai shine maganar talabin mata, wato ita mace idan ta samu talabi kwanciyar hankali ne a gida kware da gaske. Idan kika tallafa wa mace ta sana'a, kudin sana'a ko wani hanyar za ta samu kudi, to ina tabbatar miki zaman lahiya zai samu a gida kusan 70 ko 80 bisa ɗari, because matan nan za ta ga yadda za ta kukkulla ƴaƴan nan nata sun samu ilimi yadda ya kamata, ba sai ta gaya mai gida aka kudin littafi ba, aka kudin wancan ba, za ta biya abincin gidan ma, za ta yi kokari abin duk mai gida ya kawo ta kara. Ita kanta ƴan bukatocinta da take samun ta danyi, wanda sai ta je ta roki mai gidan nan, wanda shi zai kawo musu tashin hankali a yayin yanayin da ake ciki yanzu nan, to za ta iya samu. Lokacin da na fara wannan NGO din nan, abinda a kuduri na yanga cewa na ga yanzu zan iya taimaka ma diya mace, wanda muka fara da shi da 2500 mun duyi matan da suke sai da irin kunun zaki, su zo kudin nan, ƴan kosai da suke kohon gidansu da ƴan masa da suke, wanda jarin sai ba zai wuce 3000 zuwa 5000 ba, muka fara ba su. Kuma na ga ya matan nan ce musu, kun san abin da yasa muka ba ku wannan abin, ku je ku fara, ba mu son gani ƴaƴanku suna tallan mangoro da gyada da goro, ku zaunar da su gida, duk abin da kuke sana'an nan su yi su kudin ku, in sun da makaranta ku tabbatar cewa akwai dan wani abu yarinya ko yaro ya zauna ya taimaka miki. Ranar weekend in sun da makaranta Islamiya ku samu su taimaka, kafin yaro ya taje ya kwallo ya dawo ya dan yi wani abu. Muna ne ga 2500 na muka 10,000, daga 10,000 muka 20,000, daga 20,000 yanzu ga munan muna neman 50,000 zuwa 300,000, ce aniyan mu insha Allah, wanda zamu bude shi wannan wata zamu yi launching din, wannan saboda mun samu partner su taimaka, za su yi supporting su nasu is to provide the funds, mu kuma mu mobilize mu samu matan nan wanda already suna nan wurin nan, kuma mu ga cewa lalle a zai mu da environment is conducive producible, su kawo kudin su za su zuba, su ga cewa kuma waɗannan wannan sana'an wanda za mu bude musu sabo ne, don kun su yi abin da za su sayar a ƙauyen su, wannan za a daga su ba ƙauyen su ma za a shigo har cikin birnin tarayya kilima duk Najeriya gaba daya, don saboda waɗannan mutanen group za su shigo muna suna kokarin su taimaka har a ji a yanar gizo a talata kayan su a gushi tana a gushi, maimakon ta sai da shi a gwangwani za a dauko wani ahadin da za a sa mata wannan agushin wanda za a jera shi a kanti, so agushin ta wanda za a je maimakon ta je ki sai agushi ki zo ki san wahala, gashi zaki je ki dauko a kanti kai in kin tashi ko zaki bude nake zura ki sa aniyan ki ki ruhi. Haka nan masu yin su hijab din nan za a fito da kala kala hijab, wanda daga ɗan yara shekara uku har abin da ya kai da tijiya an yi su masu kyau, wanda ɗan mata ma za su isa tare da irin an kauce ma hanya ibada ba, haka kuma irin kayan yara har da irin filosu da sannuwan gadan nan duk za a amfani da namu abinmu na gargajiya, su irin su a jire din nan da sauran a sarrafa su yadda irin za su fito da kyau, su harkar su katakunan ne duk irin, so muna son mu dauko da wani abin da muke kira irin a hankali cottage industry, wanda a ƙauyukanmu za su samu, muna da sigada, muna da auduga, muna da kaya da yawa wanda za mu yi amfani da su, matan da na ƙauye za su yi amfani, ba sai an je an sayi kaya wani ƙasa ba ko wani gari ba, akwai su a nan cikin ƙauyen nan, su za a sarrafa a yi su da kyau, wanda ya zamanto ba ƙauyen kaɗai ba, ba kuma garin kaɗai ba, har sai an fita da shi waje.
To mi sauraro, iya abinda lokaci ya bamu daman kawo muku kenan, sai a dakaci wani sabon shirin ciwon ƴa mace a mako gobe, yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kowane lafiya.
Da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Wannan mako kunne jaridar Mutation wanda ita kuma ta labarta mana cewa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su 25,000 don rage masu zaman kashe wando a fadin kasar.
Jaridar Ecomatin kuma ta gurmuta mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Eneo mallakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta mika wa waɗansu ɗan kasuwa na kasar Faransa su shiga da tafiyar da wannan kamfanin, amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da kasar wutar lantarki a kowane lokaci, abinda yanzu haka ke kawo ta da bibiyar wuya a kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Kalara ta kasar Kamaru an da ita kuma ta rawaito mana cewa yanzu dai manyan alƙalan kotun koli na kasar Jamhuriyar Kamaru masu danko waɗanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin kasar Tuaniti sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar, sai dai har yanzu gwamnati bata cike gurabar su ba. Jaridar Economy an ce ministan tamada karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Dodo Ndoke ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta Kamaru bata bawa kowace kasa kontiragin aikin hako ma'adanai a karkashin kasar ta ba, tunda tsohon kontiragin ya kare da sauran kasashen duniya.
Sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar masu dauke da makamai a bangaren yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku, babu gaira babu dalili. Jaridan Identity an da ita kuma ta yi mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara sanya gafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaƙi da cin hanci da karɓarwa da gwamnati take yi a fadin kasar.
Mama Awal Garba, Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin Muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Rasha na ci gaba da kai farmaki a kan 'yancin addinai, musamman auna tsiraran addinai da ƙungiyoyi. Hukumomi na ƙuntatawa musamman 'yan ɗarikar Jehovah's Witnesses. A kwanan nan, wata kota a Rasha ta yankewa wani ɗan Jehovah's Witness, Alexander Evshin, hukuncin ɗaurin shekara 7.5 saboda yin addininsa. Wannan shine hukunci mafi zafi da aka yanke a kasar tun bayan wanda kotun kolin Rasha ta yanke a shekarar 2017, wanda ya haramta tare da ayyana ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses a matsayin laifi. Ta kira mabiya ɗarikar masu tsauran ra'ayi. Ɗabi'un tsauran ra'ayi da aka ce Mr. Evshin ya yi sun hada da shirya binciken littafi mai tsarki na Bible da wasu mabiya ɗarikar ta yanar gizo. Ranar 10 ga watan Fabrairu, 'yan sanda a birnin Moscow da kewaye suka kai samami a gidajen 'yan Jehovah's Witnesses guda 15, suka kuma tsara da yawa daga cikinsu don yi masa tambayoyi. Uku daga cikinsu har yanzu suna can a tsare. A ranar kuma wata kotun yanki a Kursk ta hana hukuncin sakin wuri a kan wani ɗan ƙasar Denmark ɗan Jehovah's Witness da ke zaman gidan kaso tsawon shekara 6 tun daga shekarar 2017. Wannan na daga cikin abubuwan da suka karu a shekarun baya-bayan nan. A cewar hukumar sa ido a kan 'yancin addinai ta ƙasa da ƙasa ta Amurka, a shekarar 2019 gwamnatin Rasha ta ci gaba da auna tsiraran addinai ta hanyar cin su tara, kame da tuhumar su da manyan laifuka bisa ikirarin yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Tsatsauran ra'ayi wani babban laifi ne a cewar 'yan majalisar dokokin Rasha ba tare da wani cikakken bayani ba, abinda ya ba kasar damar hukunta ayyukan addinai da yawa da ba na tashin hankali ba. Wannan yanayin ya ƙara muni a shekarar da ta gabata a cewar rahotannin 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a masu zaman kansu. 'Yan sandan Rasha sun kai samami a gidaje 1,296, sun kuma ƙaddamar da binciken manyan laifuka guda 197 a kan 'yan Jehovah's Witnesses guda 435. Yanzu haka 'yan Jehovah's Witnesses 42 na zaman kaso, wasu 27 kuma an yi masu ɗaurin talala. An ƙwace gine-ginen majami'u, kuma tsakanin 'yan Jehovah's Witnesses 5,000 zuwa 10,000 ake tunanin suka tsere daga ƙasar tun daga shekarar 2017 sakamakon yadda ake ƙuntata musu. Amurka ta yi Allahwa dai da kakkausan lafazi akan yadda Rasha ke ci gaba da kai farmaki akan ƴan Jehovah's Witnesses da wasu addinai tsiraru. A cewar wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka, Ned Price, a wata sanarwa. Amurka ta jaddada cewa bisa ga haƙoƙin bil'adama, dukkan jama'a na da damar su yi imani ko kada su yi imani da wani addini. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu rado da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma abokan aikinmu a Washington DC da karfe 4 agogon Najeriya za su dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Maili Kaya da na shirye shirin nake cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.